Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau ranar Talata 1 ga watan Maris. A cikin shirin za a ji ci gaban hirar jakadiyar Najeriya a ƙasar Romania, Dr. Safiya Ahmad Nuhu, kan makomar 'yan Najeriya da suka tsere daga Ukraine zuwa Romania da kuma waɗanda ke ƙoƙarin komawa gida Najeriya.
A irin wannan kosu ɗin da suka zo, zaki ga mu za mu ɗauke su mu kai su inda za su yi COVID test, su yi test ɗin kuma embassy ta biya, mu kai su airport sannan su wuce.
Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda Mahmud Ibrahim Kwari ke gabatarwa. Akwai mu kuma da sharhin jaridun Niger. Amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Ƙasar Ukraine da ƙasashen yamma sun kira ƙasashen duniya jiya Litinin da su goyi bayan wandafarin ƙudurai a Majalisar Ɗinkin Duniya na yin Allah wadai da mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine, tare da yin kira ga a gaggauta tsagaita wuta a daidai lokacin da dakarun Rasha ke ƙara ƙaimi wajen kai har a birni na biyu mafi girma a ƙasar na Kharkiv. Mu a yau muna cikin wani muhimmin lokaci na tarihi, in ji jakaran tarayyar Turai Olaf Skog ga ƙasashe mambobin ƙungiyar a madadin mambobin ƙungiyar tarayyar Turai 27. Sau da yawa a baya, ƙasashen duniya sun kasance masu kawar da ido ko kuma yin tafiyar hawainiya a lokacin fuskantar bala'o'i. Ƙasashen yamma da Ukraine sun bayyana rikicin a matsayin barazana a ƙa'idojin Majalisar Ɗinkin Duniya, yarjejeniyar da aka fa a cikin 1945 da kuma tsarin dokoki na ƙasa da ƙasa. Amurka da sauran ƙasashen yammacin duniya sun ɗauki matakai na ban mamaki don katse ƙasar Rasha daga tsarin hada-hadar kuɗi na duniya sakamakon mamayar ta yi wa ƙasar Ukraine, tare da toshe ƙarfinta na hana faɗuwar darajar kuɗinta na ruble a kasuwannin musayar kuɗaɗen waje, tare da taƙaita ikon bankuna na yin mu'amalar kuɗaɗe tsakanin ƙasa da ƙasa. Da safiyar jiya Litinin ne, ma'aikatar baitul marin Amurka ta sanar a hukumance cewa ta haramta wa kamfanonin Amurka yin kasuwanci da babban bankin ƙasar Rasha da asusun ajiyar dukiyoyi na ƙasar da kuma ma'aikatar kuɗi ta ƙasar. Wannan takunkumi ya haɗa da dukkan bankunan da ke riƙe da kadarorin dukkan cibiyoyin kuɗin na ƙasar Rasha. A lokaci guda kuma, gwamnatoci a duniya, ciki har da ƙasashen mambobin ƙungiyar tarayyar Turai da Birtaniya da Japan da Singapore da Australia da sauransu, sun ba da sanarwar takunkumi iri ɗaya. Ɗaukar wannan mataki na zuwa ne akan yarjejeniyar ƙasa da ƙasa na yanke wasu bankunan Rasha daga tsarin hada-hada kuɗi na SWIFT, wanda bankuna ke amfani da su don sauƙaƙe hada-hadar kasuwanci na duniya. Tsarin SWIFT yana da muhimmanci don gudanar da harkokin kuɗaɗe a faɗin duniya cikin sauƙi. Dubban masu zanga-zanga sun yi maci a ofishin jakadancin Rasha da ke Abuja a jiya Litinin, inda suka yi kira ga zaman lafiya a Ukraine tare da neman hukumomin Najeriya da su kwashe ɗaliban Najeriya da suka makale a cikin ƙasar da yaƙi ya daɗe ta. Hukumomin Najeriya sun ce zuwa yanzu ana fafutukar ganin an fitar da ɗaliban daga Ukraine. Iyaye da 'yan uwa da abokan arziki na ɗaliban Najeriya da suka makale a ƙasar Ukraine sun yi ta rera waƙa yayin da suke yin tattaki a ƙofar ofishin jakadancin Rasha da ke Abuja na jiya Litinin, inda suka yi kira da a samar da zaman lafiya a Ukraine tare da gaggauta kwashe ɗaliban. Blessing Kerry na ɗaya daga cikin masu zanga-zangar.
We need peace because of our children. We know what our children that went there, or our sister or our brother, to go there and perish.
Ta ce muna buƙatar zaman lafiya saboda 'ya'yanmu. Ba ma son 'ya'yanmu a can ko 'yan uwanmu su je su halaka. Muna son su zauna lafiya su dawo Najeriya lafiya. Hukumomin Najeriya sun kasa kwashe dabban 'yan ƙasar da suka haɗa ɗalibai kusan 5,600 da ke Ukraine a lokacin da rikicin ya fara. An rufe filin tashi da saukar jiragen sama da na jirgin ƙasa daga Ukraine tun bayan da sojojin Rasha suka fara mamaya a makon jiya. Wasu 'yan Najeriya sun bi sahun 'yan gudun hijirar da ke ƙoƙarin tserewa daga ƙasar Ukraine da ƙafa zuwa ƙasashen Poland da Romania. Akwai rahoton da ke cewa ana hana 'yan Afirka shiga Poland yayin da ake barin 'yan Ukraine su tsallaka kan iyaka.
A gaida Sarfilu, idan an tuna a shirinmu na Asuba, mun gabatar muku da kashi na ɗaya na hirar muryar Amurka da jakadiyar Najeriya a ƙasar Romania mai makwabtaka da ƙasar Ukraine, wadda Rasha ke kan mamayewa game da irin tanajin da ofishin jakadancin Najeriya yi ma 'yan Najeriya da ke tserewa daga Ukraine. Idan an tuna, mun tsaya a inda Alheri Grace Abdu ta sashen Hausa ke tambayar jakadiya Safiya Ahmad Nuhu cewa
akwai wani bayani da ya fito daga Najeriya da ke nuni da cewa ofishin kula da harkokin kasashen ƙetare na Najeriya yana tunanin yunkurin kwaso 'yan Najeriya da suke musamman Ukraine da adadin su bisa ga bayanin da rahoton da na karanta da ya kai 4,000. To waɗanda suka shigo Romania din nan inda kike, gwamnati ce za ta ɗauki nauyin biya musu kuɗin jirgi da za su tafi Najeriya ko koya za a yi?
To a gaskiya san da wasu suka shigo saboda yanayin damuwa da fargaba da yawancin mutane suka shigo, za ki ga wasu ma da ticket ɗin su a shirye suka zo, fargaba ba ta ƙarewa sai san da ka isa gida. Saboda haka wasu sun zo da shirin su na tafiya, kuma a gaskiya mun yi ta encouraging, mun yi ta
karfafa musu gwiwa ko
karfafa wa mutane cewa idan zaka iya tafiya ka sai ticket, wato abin da ya kamata mutane su gane shine idan aka shiga yanayi na bala'i da tashin hankali, wasu suna ta tuttuɗuwa, zaki ga akwai wanda karfin shi bai kai na wani ba, wani kuma nashi karfin ya kai. Saboda haka idan kaman yanzu ofishin jakadancin Najeriya zai turo a kwashe mutane, zaki ga ni wanda suke da ƙarfi sun riga sun tafi ko meme, zai sauƙaƙa nauyin a iya tallafawa wanda su ne masu tartibin buƙata. So irin wannan shi mutum yake la'akari da shi, shi yasa wanda duk suka shigo wanda yake da dama muke ƙarfafa musu gwiwa mu ce to shikenan. A irin wannan ko su ɗin da suka zo, zaki ga mu za mu ɗauke su mu kai su inda za su yi COVID test. Su yi test ɗin kuma embassy ta biya, sannan su shiga su wuce, mu kai su airport sannan su wuce. So irin wannan tallafin su muka yi masu. Kuma duk da haka wanda duk suka shigo da yake kin ga a daidai gabar border ɗin ake ba su accommodation. Mu kuma in muka tashi fitar da 'yan Najeriya, za mu fitar da su ne daga Bucharest ɗin inda za mu tara su capital city ɗin. So da haka wanda suka baro daga kan border shine za a ba su accommodation. Idan suka shigo Bucharest, mukan sa su a motoci ko kuma a jirgin ƙasa, in suka ƙaraso sai mu samu musu accommodation. So yanayi ne accommodation ɗin, don gaskiya wato garin ya cika ya bazi. Har a samu wurin ma da za ka kama ka saka mutane sai ya zama na abin gagara. To kuma wani lokacin zaki ga mutane sukan ɗan yi gajen haƙuri da yake ba za su san duk abin da yake faruwa a bayan fage ba. Mu da illa iyaka kai iyakar ƙoƙarinka ka tabbatar mutum ya fita daga cikin haɗari, shi ne koyaushe damuwarmu.
Daga cikin ɗaliban da na ganin ofishin jakadancin ku yana taimakawa, akwai waɗansu gungun ɗalibai da na ga guda uku daga cikinsu bisa ga bayani takardun tafiyarsu wato passport sun ɓace. Irin waɗannan idan ya za ku da su?
Su ne waɗanda za su zo mu ba su emergency traveling certificate. Idan suka je gida kuma wannan kin ga sun isa inda za su iya samun a ƙara ba su wani passport ɗin saboda gaba. Shi ne abin da mu za mu yi anan.
To Excellency, ba za ki rasa jin labarin cewan waɗansu suna faɗa ko kuma har ana nuna da waɗansu hotuna aka kakkafa a shafukan sada zumunta, ana batun cewan ana nuna ma baƙaƙen fata wariya idan suka zo ficewa daga Ukraine ɗin nan. Kun ji labarin haka? Kun samu irin wannan labari daga cikin 'yan Najeriya da kuke taimakawa?
To ni dai a waɗanda ni da su muka yi magana da su ba su bayan wannan rahoton ba, amma wa'anda ne magana da su su ne yan farko-farkon wanda muka haɗu da su ni da su su ne yan farko-farkon tahowa. Saboda haka a farko-farkon tahowa za ki ga dama matsalar ba za ta zama kamar sanda a biyarin cabi ba. To ni a gani na dama zancen wariya na fata wato abu ne da dama a tarihince yana nan ba wani sabon lamari bane ba. To kuma dole ya dada zama ya zama ya nunku ko kuma an fi gane shi ya zama aggravated idan ya kasance a cikin hali na tashin hankali. Saboda haka shine za a fi lura da hakan. To ni dai abinda na fi mai da hankali na akai shine menene yanayin shigowar su akan gabar su ta zuwa gurin mu.
To jakadiyar Najeriya a kasar Romania kenan Dr. Safiya Ahmad Nuhu a hirarta da Grace Alheri Audu ta sashen Hausa na muryar Amurka. To za a ji ci gaba wannan hirar a shirinmu na gaba. Yanzu kuma ga Sarfilu da kashi na biyu na labaran duniya.
Kimanin mutane 20 ne aka kashe a gabashin Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo a wani sabon hali da wasu ake zargin ƴan kungiyar ƴan tawayen Allied Democratic Force ADF ne suka kai, in ji masu sa ido a jeli tunan. Akalla fararen hula 20 ne aka kashe a ƙauyen Kikura, yankin Bene ta arewacin Kivu a daren Lahadi. Ana zargin kungiyar ADF, in ji kungiyar da ke sa ido kan lamuran tsaro ta KST ta Amurka da ke zaune a ƙasar a shafinta na Twitter. Ricardo Rufande, shugaban wata kungiyar gamayyar kungiyoyin ƙasa da ƙasa, ya tabbatar da yawan waɗanda suka rasa rayukansu kuma ya buƙaci sojoji da su ɗauki mataki kan ƴan tawayen. Ana zargin kungiyar ADF, wacce kungiyar ISIS ta bayyana a matsayin reshenta, ana zarginta da kashe dabban mutane a gabashin Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo da kuma wasu har-haren bama-bamai na baya-bayan nan a Kampala, babban birnin Uganda. Daga ƙarshe, kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kaɗa ƙuri'a a jiya Litinin don ƙaƙabawa ƴan tawayen Houthi na Yemen takunkumin hana shigar da makamai. Yana mai cewa suna barazana ga zaman lafiya da tsaro ga ƙasar da yaƙi ya daidaita. Mambobin majalisar sun ce ƴan tawayen ne ke da alhakin kai hare-hare kan fararen hula da jiragen ruwa na kasuwanci a tekun Bahar Maliya da Saudiya da kuma haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Tunda kwamitin sulhun ya sanya dokar riƙe kaddarori da hana tafiye-tafiye da kuma takunkumin hana shigo da makamai a kan shugabannin Houthi da manyan jami'ai. Amma wannan ƙudurin ya ƙara faɗa takunkumin makamai zuwa ga dukkan ƴan Houthi.
To a gaida Sarfilu Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya. Masu saurari kar a sha'afa, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe ake so ana iya zuwa shafukanmu na yanar gizo, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com, domin sauraron shirye-shiryenmu. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a ɗan shakata da wannan. Thank you. To yanzu kuma lokaci ne da zan dan koma gefe guda Muhammad Ibrahim Kwariya gabatar mana da shiri na gaba.
Yan kasa da hukuma.
Kina barci ta gaba ta fita. Allah wadaran mai ta dota da waɗanda suke da jawota hakanan da waɗanda ka kawota Allah ka gare mu da tashinta yau ga wasu nansu
masu saurare assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kuri zan gabatar
watan waɗannan yare-yaren nan waɗanda aka sai mamutuna tsakani da Allah bakin ganganci bakin wanda akwai gare su
yawancin yaren masu kabu-kabu akasarin su shaye-shaye ya bata su
musulmi ya hana ka cuta mu wani sannan dokar mu ta ƙasa ta Niger ta hana ka tahi ka take wani
duk rashin takardu ne sai ka ga mutum gashi da yawan ga permit din babu babu vignette babu assurance to duka wannan saboda kristani sai in ce jahilci ne ba ba alƙarci abin ba
ƙorafi kenan kan yadda ƴan kabu-kabu ko ƴan acaba ke tauye haƙƙin masu amfani da hanyoyi a birnin Kwanni na jamhuriyar Niger kuma shine batun da shirin zai yi tsokaci akai a dakace mu
harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara kodi kote na sasamura ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyautata al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama
Asare yau shirin na jamhuriyar Niger kuma a birnin Kwanni guda cikin biranen kasar da dimbin al'umma ke amfani da ababen hawa domin biyan bukatun yau da kullum babu rama su kafa biyu sune ababen sufuri da galibin mazauna birnin ke amfani da su wajen sufuri musamman talakawa haya da waɗannan babura ta zama babbar hanyar samun kuɗi ga musamman matasa a birnin kuma yanzu matasan sun rungume ta ka'in da na'im kodayake mazauna birnin na birnin Kwanni musamman marasa ƙarfi na jin daɗin wannan tsari na sufuri shekara da shekaru da suka shuɗe amma bayan nan jama'a suna kokawa kan yadda matasan ke gudanar da wannan sana'a ta haya da babura wanda aka fi sani da kabu-kabu
sunana Abdullahi Tela Kwacha wanda aka ce ma Kwacha Tela alle masha Allah al'amarin wasu ɗan kabu-kabu gaskiya akwai masu da ganganci da yawa saboda mai yawancin su yare-yaren na masu motuna wala ba su bin doka saboda harka ta suka ta ba ruwa na shi ya samu akasarin yanzu agwagwa da bujin gara ta shigo sai ta kawo mutane sauki da mutum ya haƙƙin mu ce mu shiga agwagwa da buje bale mata wanda sun kusa ciwon kanunsu duk wata kaka ta hawo kabu-kabu wala ba ta san ciwon kanta ba watan waɗannan yare-yaren na waɗanda aka sai ma motuna tsakani da Allah bakin ganganci bakin wanda akwai gare su tamba su da duka
sunana Ibrahima mai daidaita sha'anin ta haƙƙin kabu-kabu sai a hankali saboda mahi yawancin yaren masu kabu-kabu akasarin su shaye-shaye ya bata su saboda a gaskiya ba su yi hankali babu biyar buduka da ura
Alhaji Umar mai canji ce ra'ayin Kwanni lahi harkoki kai dai Allah na ka tsariya dan inda ba mu samun tsaro na Ubangiji Allah da yanzu baka san irin ta'adin da za a samu ko wace soyayya tunda yanzu in ka diba lattijo kake yaro kake goyo gare ka wa ka dauko kaya ka dauko duka yan kabu-kabun na hanyar aka tarkewa in ka kurki a watsa maka huta in baka hankali ma hankali na kura ka kai ka ce ma dan sheja ko lattijin ta kanka to kaga waɗannan abubuwa ne a ganin ita hukuma ya kamata hisbillah ta dauki mata ko tunda da su yan kabu-kabun da waɗanda ma ba yan kabu-kabun masu hawa to ko wanne ta'adi wai sama to insha Allah sai an ji matsala gidansu kuma abokan zama su ma samu matsala tunda mutum bai tahiya a dauke shi a kai shi likita a yi mai magani banza in ma babu ko a sai da gida ko a sai sa gona kuna da ita ko kuma ƴan uwa su shiga wani hali kowa ya bada abinci a ce a tattaro wani a can likita kaga irin wani abin ba ci gaba na ba ko kuma kana iya ka zo a kai aka sai dan wani da zama kwakwalwar ka ma ta buka hitar hayyacin ma da abinci kaga gidanku an yi hasara kuma kasarka ta yi hasara tunda in babu hankali gudunmuwar da ya kamata ka ba su a yi na gina kasarka kaga baka da wannan kaga kenan ni a gani na ni sai in ga wannan abin matasa don Allah su komo su bi turba tunda yau in ka diba mu dai kasa ta musulmi ta tun musulmi ya hana ka cuta cuta ma wani. Sannan dokan mu ta ƙasa ta Niger ta hana ka tafi ka ci hakkin wani.
Sunana Aminu, gaskiya yanzu ƴan kabu-kabu duyyara ne warin mu, kuma aka tarin ku shaye-shaye ne. Don ni gaskiya ina hawan mutuna ƴan kabu-kabu, kuma ina ganin yadda ake gudu da ni. Kenan sai dai in ce kawai dai Allah ya sauka. Kuma wasu ina ganin kamar ba kabu-kabu na suka yi ba, kawai gudu na dai suka yi da mutuna. Ana sai musu mutuna na kawai don fita gudu da su cikin gari.
Sunana Aminu. Yawo matashi bayan kabu-kabun gaskiya yanzu ba san doka da oda ba, suna dai tuki na bisa kan ina wana ba da oda ba ta kawo ba lasisi. Yanzu nan kabu-kabu zai iya dokowa mutum ka girma mai ya kawai mutum kuma da kayan mai magana ya fa bace-bacen ka kuma babu abin da za a yi mai.
Ko da yake su ma ɗan kabu-kabun sun yarda cewa akwai wannan matsala, amma sun ce ba duka aka taru aka zama ɗaya ba.
Sunana na Suman Isuhu, mai kabu-kabu a nan cikin garin birnin Kwanni a nan bakin postu. Shi wannan gudane-gudane in ka tsaya ka diba yara na ƙanana waɗanda su babu wata lalura gare su, amma kai da ka san ciwon kanka wani abu ko an ce ka yi shi ba kai ne, dan ka san da wani abu ya faru to kai na ya faru gare ka da sauran ƴan uwa.
Sunana Sanusi, mai kabu-kabu bakin pasto, pasta Atlantic. Game da kabu-kabu da muna takatan tsam,
to amma ana ganin wasu na gudane-gudane da mashin cikin ku ba bin doka.
Waɗanda ka gudane-gudanen nan mai aka sari yarana, sannan wasu motuna hawana da yare-yare an ga ilib da haka gani ƴan makaranta don su hewa ma.
Amma shugaban kungiyar ƴan kabu-kabu a da'irar birnin na Kwanni, Malam Isya Uka, na cewa
muna jin hankalin su, doka a bita kasatun da mudi kasan kasa ce ta doka ko ba gaskiya ba. To da haka koshi muna kira gare su su bi dokokin nan namu na kasa, kasa abubuwa sai da siyasa ko ba gaskiya ba. Muna kwatanta musu shi dokan mutum biyu ko wannan abin da doka ta ce a yi ko ba haka ba. To shine inda ba misali mara shi lahiya ba aka doka ga sai a rungumo shi haka, muna kwatanta musu doka mutum nan bai da abin nan yadda doka ta ce a yi. Kuma muna kiran wakile lokaci zuwa lokaci muna tattauna abin da shahi sha'anin wa gata hayata mu ta kabu-kabu.
To ita hukuma wani bi koken da take yi game da musamman shi ne wajen yin takardu, shi kuma anan yalla wata kila wace shimfiɗa kuka yi.
Sannu-sannu abubuwan harku ba haka suke ba, ba wanda ba su gane ba su ma sannu-sannu muna nan muna ta fahimce su.
To nan gaba a cikin shirin za mu ji abin da mahukuntan birnin Kwannin ke faɗi dangane da wannan batu a dakace mu.
A ƙasa duka kan ba tarbiyya ba ci gaba sai ta tsaya baya, sai girman kai kaya-kaya da kwafa da rashin tuna can baya. Dan ƙauye ya shiga alkarya, ga riga na ɗiban hakki, ga kantar dauɗa bawanki, sai ya hango mai alkaki ya kira ya saya ya kiyai tanki. Gagon sai ya ji yana haiki, ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar neman samu, sai za a ido a wajen damu.
Masu ware Alhaji Abdu Mahamidu da ke zaman magajin garin da'irar birnin Kwanni ya ce hukuma ta lura sosai da yawa daga cikin ƴan kabu-kabun ba su da takardun tuki, amma tana nan tana ƙoƙarin wayar da su kan abin da ya kamata su yi.
Tuki shina da ƙa'idodi, tunda yawanci nan gare mu matsala takardu ne babu. Shi ko tuki a hison shi a ce shina da ka'idodi, ya kamata a ce kafin ka hawo waɗannan abubuwa ka san doka mitacce hanya, ka san kana da matrix ɗin kwadu da larot mi ya kamata mi ya kamata, ka san kana da takardunka. To abinda yau ka kawo matsala duka rashin takardu ne, sai ka ga mutum gashi da yawan ga permit ɗin babu, babu vignette, babu assurance. To duka wannan saboda presidency sai in ce jahilci ne, ba alaƙanci abin ba. To shi ne nan tukin nan ne yake da matsala nan gare mu, tunda yanzu kana ganin mutum ne gashi zai ɗauko hanya, kai fa ka sa kiliyantan ka ce kwana za kai ga inda za ka yi, amma shi kawai in dai ba hannun nan ka hito ba ka gwada mai ka ce ga inda ka yi, kawai sai hito ka banke shi kuma abu zai matsala mai kai. Da dokar tuki ta ce da ka sa ka gwada alama ga inda ka yi, to sai mutum ya saurara. To duka nan ba aiki da shi, ga kiliyantan ka sa amma sai ka hido hannu ka ce ga 'yan da nisa nan ka samu lahiya. To kaga duka irin waɗannan suna ka tangarda cikin tahiya vraiment a tuki. Amma da kaɗan sai ga abin ana waye musu kai za su gane waɗannan takardu suna da umarni.
Masu rare Alhaji Abdu Mahamidu kenan magajin garin Da'ira birnin Kwanne na Jamhuriyar Nijar. Kuma shi ne ya cika mace shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau. Sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Wallahi idan ba san yuna hada kai da wuya kaga ya zauna kullum ka gano sabon fitina.
To gai da Mahmud, yanzu kuma ga silabar ma da sharhin jaridun Nijar.
Yaƙin da ƙasar Rasha ta ƙaddamar a kan ƙasar Ukraine na daga cikin batutuwan da jaridun Nijar suka fi mai da hankali a kansu a wannan mako. Jaridar Le Phénomène na cewa ƙungiyar ƙasashen Afirka ta yamma ta yi Allah wadai da abinda ta kira mamayar da Rasha ta yi wa ƙasar Ukraine, wanda a sanadinsa mutane da dama suka hallaka, cikinsu har da fararen hula. Saboda haka ta buƙaci ɓangarorin da ke kafsawa su tsagaita wuta don zama kan teburin sulhu. Jaridar ta ce a tarihi wannan shine karan farko da ƙungiyar sai da yawo ke yin turda matakin afkawa wata ƙasa da sunan yaƙi. Domin dukkan abubuwan da suka faru a Libya da Côte d'Ivoire da Iraki, ECOWAS bata taba cewa kala ba sai a wannan karan, abinda ke kara tabbatar da kusancinta da kasashen yammaci. Jaridar Air Info ta ce jami'an tsaro sun gano makaman yaƙi da aka ɓoye a wani wurin da ke tsakanin ƙauyen Jado da Dirku tsakiyar hamadar jihar Agadez, waɗanda suka hada da bindigogin harbaroka da manyan bindigogin yaƙi da harsasai. Sai dai kawo yanzu ba wani bayani game da mutanen da ke ɗauke da waɗannan makamai, ballantana a san yawansu ko inda suka fito da inda suke shirin dosa. Jaridar ta ce haɗe da waɗannan makamai, jami'an tsaro sun gano wayar telefon guda wacce ake hasashen za ta taimaka wajen gudanar da cikakken bincike. Jaridar La Rue de l'Histoire ta ruwaito cewa gwamnatin jamhuriyar Nijar ta bayyana shirin kwaskware dokokin da aka shafa shekaru 30 ana tafiyar da ƙungiyoyi masu zaman kansu a ƙarƙashinsu. Jaridar ta ce a sanarwar da ta bayar a ƙarshen zamanta na makon jiya, majalisar ministoci ta bayyana cewa lura da yadda yawan irin waɗannan ƙungiyoyi ke ƙara ƙaruwa da kuma irin makudan kuɗaɗen da suke kasaftawa a 'yan shekarun nan yasa gwamnati yanke shawarar gyara waɗannan dokoki don ganin sun yi daidai da yanayin da ake ciki a yau. Jaridar Le Sahel na cewa masu sarrafa albarkatun noma da na kiwo sun fara cin kasuwar baje koli a birnin Yamai da nufin ƙarfafa hanyoyin fitar da irin waɗannan kayayyaki zuwa waje a albarkacin yarjejeniyar kasuwancin bai ɗayan ƙasashen nahiyar Afirka, wato ZELICAF. Kamar yadda tun daɗewa Nijar ke da irin wannan hulɗa ta kasuwanci da takwarorinta na ƙungiyar sai da yawo. Kasuwar wacce ake yi wa lakanin Sahel Nijar na samun halartar masu baje koli sama da 500, sannan ana sa ran mutane fiye da 200,000 za su ziyarci wannan kasuwa, yayin da a nasu ɓangare ƙwararru ke shirya mahawarori don tantauna hanyoyin inganta kayayyakin ƙasar Nijar ta yadda za su ƙara samun daraja a kasuwannin waje. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Ba gaishe ka da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
Ƙasar Ukraine da ƙasashen yamma sun kira ƙasashen duniya jiya Litinin da su goyi bayan wandaftarin ƙudurin a Majalisar Ɗinkin Duniya na yin Allah wadai da mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine, tare da yin kira ga a gaggauta tsagaita wuta a daidai lokacin da dakarun Rasha ke ƙara ƙaimi wajen kai har a birni na biyu mafi girma a ƙasar na Kharkiv. Amurka da sauran kasashen yammacin duniya sun ɗauki matakai na ban mamaki don katse ƙasar Rasha daga tsarin hada-hada kuɗi na duniya sakamakon mamayar ta yi wa ƙasar Ukraine, tare da toshe ƙarfinta na hana faɗuwar darajar kuɗinta na rubble a kasuwannin musayar kuɗaɗen waje, tare da taƙaita ikon bankuna na yin mu'amalar kuɗaɗe tsakanin ƙasa da ƙasa. Da safe jiya Litinin ne ma'aikatar Baitul Malin Amurka ta sanar a hukumance cewa ta haramtawa kamfanonin Amurka yin kasuwanci da babban bankin ƙasar Rasha da asusun ajiyar dukiyoyi na ƙasar da kuma ma'aikatar kuɗi ta ƙasar. Wannan takunkumi ya haɗa da dukkan bankunan da ke rike da kadarorin dukkan cibiyoyin kuɗin na ƙasar Rasha.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilo Hashin Gumel wanda ya taya ni gabatar da shirin, sai kuma Salamun Abu wanda ya haɗa da kuma injiniyanmu na yanzu Kas Talin, ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai anjima, wassalam.